رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى بشتباهه. والسلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da biyar ga watan biyar shekara ta 1400 da kuma a cikin bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Ya dace da yammaci na sha bakwai ga watan takwas shekara ta 1999 don ci gaba da karatun littafin mai albarka Umdatul Ahkam, wannan kuma shi ne darasi na shida. Za mu tashi babun ghusli min al-janabati. باب الغسل من الجنابة. باب وانكن جنابة. وانا بابي ابنت زي قلسا مغنى اكون وانكن جنابة. ما انا ذا ابين ميكيكا ميكيكي لست وانكن جنابة. مينين ندب وانكاتي. دا صورا الامر نسكي دا علاقة دا وانا. الحديث الثامن والعشرون حديثي نأشرين لتفت سيكون وانا اللبتان نفرقو اوانا بابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب، قال فانخنت فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. أنكر قلنا حديث لك أبو هريرة الله تكال يرضى أجريه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه النبي يا جمد أبو هريرة في بعض طرق المدينة أو نسائتي التي تنتفين قد المدينة. النبنا تسيع دموة سبكة تنسى أبو هريرة ما نتسيع دموة سبكة تنسى سيع النبي يا هنغو أبو هريرة سكن سيع تكتيتنا المدينة وهو جنوب الهالي سي أبو هريرة ينا توكيد جنبا ينا تتلد جنبا ba a bayyana mana ba menene sababin janaba. Ya kusanci iyalinsa ne bai yi wanka ba, mafarki ne yayi bai yi wanka ba. Oho, ba wannan ya kamata ka sani ba. Abin da ya kamata ka sani dai yana tare da janaba. Ya aka yi samu kuma wannan karkabin cika. Kana Abu Hurairah sai fan khanas sai na buya, shine ma'ana in khanas bi ma'ana istafai. Fazahabtu fan khanastu minhu sai na buya gabanin annabi, na koyewa annabi amma nan sa annabi bai gani, wato baya so ya gamu da annabi a wannan hali. Fazahabtu na tafi, fagtasaltu na je na yi wanka, thumma ji'tu sannan sai na komo wurin annabi sai na da mutum tabba da gare. Faqala sai annabi ya ce aina kunta ya Abu Hurairah, ka ce alhamdulillah yarhamukallah, aina kunta ya Abu Hurairah, a ina ka kasance ya kai Abu Hurairah. Kala sai Abu Hurairah ya ce kuntu junuban, na kasance ina ɗauke da janaba ne. Fakaritu an ujalisaka, sai na ki in zauna tare da kai, wa ana ala ghairi tahara, alhalin bana cikin tsarki. Ganin ka da nai sai na kyamaci in kasance in zauna tare da kai alhalin ko gani ina ɗauke da janaba bana cikin tsarki. فقال سي النبي سبحان الله وتو كلمه تي داكي amfani da ta anan ba makasudin su shine ba tasbihi ne makasudin sa ba makasudin sa mamakin abin da Abu Hurairah ya سبحان الله abun mamaki ان المؤمن لا ينجس ai mu'mini ba da dasa bane ba koda akwai hukuncin wanka akan ka koda akwai janaba tattare da kai wannan baya nuna kai din ka zama na dasa kai mai tsarki ne hukuncin yin wanka akan ka kuma wannan daban innal mu'mina la yanjus annabi ce lalle mu'mini baya najasuwa mu'mini ba da dasa bane kalmar mu'mini ta shafi mace ta shafi namiji ko ba haka ba ta shafi mace a halin sarki, ta shafi mace lokacin da suke dauke da jinin haila ko jinin biki ko jinin istihaba, ta shafi mace, ta shafi namiji lokacin da mutum ke raye ko lokacin da yake mace, duk sunansa mai mummuni. Annabi kuwa ce innal mu'mina la yajus, mummuni ba da tsaba ne. Kun bai tsona da kyau?
Na'am.
Ma yi ukhadhu min al-hadith, yanzu saura da me, menene abin da zamu iya fahimta na hukunce-hukunce karkashin wannan hadith? Al-awwal, abu na farko, kaunul janabati laysat najasatan tahullul badana, ita janaba ba wata aiki janaba ba wata najasa bace da ke shiga cikin gangan jiki ta yadda za ta sa gangan jikin ya zama najasa. Hukunci dai kawai, amma ba najasa bace ba irin yadda za a ce daidai da ka taɓa ba wani, haka in ka taɓa mai ɗauke da janaba ma ka taɓa najasa ba, haka bane ba. Na biyu, kaunul insani la tanjusu zatuhu, kasancewar mummuni gangan jikinsa baya zama najasa. La hayyan wala bayyita, ko a raye ko a mace, walai zamana wa annaba da rahu da tusibuhu najasa, abinda wannan ke nufi ba wai ana nufin najasa ba ta taba jikin mummuni bane, ana nufin ko da najasa ta taba jikin su, jikin su din ko bai zama najasa ba sai dai wurin da ta taba da an wanke, kuma yana nan bakin ala baharati. La tusibuhu najasa aw tahullu bihi faqad takunu aynuhu ai za su hu muta da jisatun iza a samukun najasa, mai yiwa gangan jikin mutum na iya zamantowa ya najastu saboda najasa ta taɓa shi, amma ba a cewa mutumin shi kansa najasa ne, matuƙar yana nan a matsayinsa na mummuni. Hukunci na uku, jawazu ta'khirul muslimin al-janaba, a ce halal ne idan janaba ta same ka ka yi jinkirin wanka, wannan babu laifi, matuƙar ba ya zo lokacin sallah ba ne ba. Janaba ta same ka ƙarfe takwas na safe, kai jinkirin wanka ba ka yi ba har ƙarfe 12, har 12:30, ba wanda zai ce ka yi zunubi dan ka zauna da janaba ba ka yi wanka ba. Dan gashi Abu Hurairah har yawo yake cikin gari, sannan yana ɗauke da mai janaba, bai nemi zai yi wanka ba har sai da ya gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ce dan mutum ya bar janaba a jiki lokacin da ba wai lokacin sallah, wannan ba a cewa ya yi kuskure. Duk mun fahimci wannan cikin wannan hadisi. Abu na hudu, ta'zimu ahlil fadli, a ce dukkan ma'abuta falla, girma masu aiki, wal ilmi da ma'abuta ilmi malamai, wassalati da salihan bayi, girma masu aiki jinin kima su aiki, wa mujalasatuhum ala ahsanil hay'at, kuma kamata yakin za a zauna da su a zauna cikin hali mafi kama. Shi ne abinda Abu Huraira ya gani, ya ga bai dace yana cikin halin da shi a zatonsa ba kamala a ciki ya zai zauna da annabi. An gane ku? Abu na biyar, mashru'iyyatu isti'zani tabi'i lil matbu'i fi insiraf, a ce ya kamata kai mabiyi ka nemi izinin wanda kake bi din yayin da zaka tafi wani wuri. Idan kuna tare da malaminka, kuna tare da mahaifinka, kaga mahaifinka shugabanka ne, malaminka ko wani bangaren shugabanci da yake da shi a kanka, haka kana tare da shugabanka ma'aikatarka a ofis ɗinka, kana tare da ubangidanka a kasuwa, bayan cikin ladabi na musulunci kawai a neman ta a rasa, sai an jima ka zo a ce ina kake da kace wani wuri na tafi, wannan rashin ladabi ne. Yanzu za ka tafi sai ka yi bayani, sai ka nemi izini. Kun fahimta da kyau? Wannan neman izini ɗin in dangane da annabi ne wajibi ne, a wurin da ya kuma mutane ko ya iya zama wajibi ya iya zantowa mustahabi, amma dangane da annabi wajibi ne. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لن يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم هكا آية نستنتا أتكن سورة النور mummunai na gari su ne wanda in suna tare da annabi kan wani abin da ya tara su ba sa tashi su tafi sai sun nemi izininsa. Sai Allah ce to in sun nemi izininka din, yi izini ga wanda ka ga dama, ka hana wanda ka ga dama. Wani ce zan je wuri ka, da wannan Allah ce ka babu ne, wani ce zan je annabi ce ba za ka je ba, dole ka tsaya. A takaice, yana da cikin ladabi dukkan wanda aka ce shugabanka ne, kowane irin nau'i na shugabanci, ka kafin kai kowane irin abu ka nemi izininsa cikin abin da ya shafi abin da yake shugabantar ka a kai. A lokacin kasuwa karfe kaza za a tashi, kuma za a bude rufa a tashi karfe kaza, sai ka nemi izinin ubangidanka a kasuwa. A office, lokacin office ba lokacin break ba, ba lokacin mutu ba, ba daman ka fita wani harka ka, sai ka nemi izinin shugabanka. Idan ana tafiya akan wannan tsarin, kowa ya huta tsarin musulunci, inda aka ce wani shugaban kare su suka masa da'a, sai in ba shugabanci komai lalacewa yi. Mutane ba sa gane tantanin shugabanci, sai sun kwatanta da inda shugabanci lalace, ko a ce inda babu shi gaba daya, ka ga rashin tsari yadda yake faruwa cikin jama'a. Ko dabbobi akwai tsarin shugabanci a cikinsu, daidai da dabba, tururuwa in tana tafiya akwai shugaba. Amma mutane mun kowa na son ya shiga gashin kansa. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة النبي يأيوى أبو هريرة إنكار ذهابه دنقل لتفية ديين غير علمه بادارة سنة النبي با. وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب ليش إليه ما يجزني قوان ديك شوك فانك كافنك يوانا أبو وانا يناتكين تكيشل لدي تو أما شوك فانك نونا أيكي كل شوك فانك نكاسوا إن أنتاج ديكاسوا أو أنن أيكي سنكاري كاداو جدا a cikin awannin da ba na aiki ba, to kuma duk abin da zaka yi na rayuwarka ba a ce sai ka je ka nemo izini a wajen sa. Kowa ka ba abin da ya kulla ya raba, abin da ya kulla fushi ne mai aiki a tsakanin ku, yanzu awannin sun kare, wannan mas'uliyar ta riga ta wuce, yanzu kuma kai ba wani bangare ne naka na rayuwarka, sai kuma sauran wanda suke da shugabanci da kanka a bayan ka fito daga wajen aiki, wannan kuma zai ci gaba da wasuwa a haka. Wato dai abinda wannan hadisi ke nuna mana, hukunce-hukuncen ga su manji, mummuni na iya zama da jaraba ya yi jinkirin wanka, kuma wannan baya nuna yana da zunubi. Sannan kasancewar mummuni na cikin halin jaraba, ko mutum na jinin biki, ko tana cikin haila, wannan baya nuna wannan mummuni ya zama najasa, ko alama shi ba najasa bane ba. Eh, akwai hukunci a kansa na cewa kila zai yi wanka, amma wannan baya nuna shi karan kansa najasa ne. Don haka zance mafi inganci, mummuni baya zama najasa koda yana da rai koda baya da rai. Daga nan za ka gane raunin wata magana daga cikin malamai, maganar malaman fuqaha'u da suke cewa me gawa da tsaci, sai in ta annabawa ce ba ta tsaci ba. An gane ku? Suka ce maitatul adami najisun ghairul anbiya'i, wai faɗa mu wai mai wai gawa ta ɗan adam da ta tsaci in dai ba annabawa ba ne. Al-mu'minu la yajuz, Allah ya bambance tsakanin kafirai da musulmai a duniya da lahira. A duniya da lahira, duniya kafirai najasa ne ko suna dare ko ba su dare. Dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Dan me kuma yanzu kuma zaka ce mummuni ma najasa ne da wannan nasi kenan? Kaga daga nan zaka gane lallai sai mun bi maganar Imam Malik ibn Anas da yake cewa dukkan zance a hada shi da zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam, in yayi daidai a karba, in bai daidai ba kyale shi. Al hadith al-tas wa al-ithrun, hadisi na 29 a wannan littafi. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idha ghtasala min al-janabati ghtasala yadayhi ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلد بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. An Aisha radiyallahu anha, an karɓo daga ummuna Aisha, Allah ya kare ta a gare ta, qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya tabbata gare shi, ya kasance idza ghtasala, idan zai yi wanka min aljanaba, na janaba me yake da farko, ghasala yadayhi, yakan wanke hannayensa biyu, bayan ya wanke hannayensa biyu fa ثم توضا وضوءه للصلاه, sannan sai yayi alwala irin alwalar da yake in zai yi sallah ba bambanci, ثم يخلل biyadaihi sha'arahu, sannan bayan ya kammala alwala sai ya duka hannu da ruwa, ba zai debo ruwa ba, zai tsoma cikin ruwa ya zare shi, sai ya cicco da inda gashin sai ke kamar gashin kai ya yi, ta sa in ya tsunta haka cikin ko ina duk inda gashi yake, musamman da gashin kai ya cicco sai in ya tsunta. An gane ku? Hatta idza zanna annahu qad arwa basharatuhu, har sai bayan ya samu tabbacin cewa lallai laima ta duka fatarsa, ta wuce gashi ta duka fatarsa, bai zai yi afada alayhi alma'a thalatha marratin, sai ya debi ruwan nan ya zuba a kansa har sau uku. Ruwan da zai zuba a kansa sau uku din nan da tafi guda yake ya debo kamfata da ya sa a kansa ya murza ko ina ya ji ya taba, ya sake debowa na biyu ya sa ya murza ko ina ya sake debowa na uku, ba ya riga ya wanke kai kenan ba. Sannan mai sun magatana sa'ira ta jiki, sannan sai ya wanke sauran jikinsa. Wannan shi ne wankan janaba, ba wani abu da ya wuce wannan. Mun fara mun kare cikin abin da bai wuce minti da yawa. In dai za ka bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka samu hutu. Ababe guda nawa ne ake bukata? Ababe guda hudu ne ake bukata. Abu na farko shi ne ka wanke hannayenka guda biyu kafin ka fara tsoma ta cikin kwanon da za ka debo ruwa ko bukitin da za ka debo. Ka wanke hannayenka guda biyu, ka gama wankewa, to sai ka je kuma. To lokacin kuma sai ka debo ruwa sai ka yi tsarki. A nan ba a fita tsarkin, ba wani hadisi kan fita tsarkin. Daidai lokacin da za ka yi tsarki ka wanke gabanka, a lokacin za ka kulla niyya. Ita ko niyya a zuci ake yi ta, ba a furta ta da baka. Ba za ka ce ba nawaitu gusulal janabati, ba za ka ce ba nawaitu gusulal haizati, ko nawaitu gusulal nifas, a'a, duk ba za ka ce wannan ba. Abinda za ka kulla niyya a zuciki, ka niyyaci kawar da babban kai, ka niyyaci wankan janaba na dole, ko kin niyyaci wankan janaba, ko kin niyyaci wankan yankewar jinin biki, ko na yankewar jinin haila, ke tsakaninki da zuciyarki za ki labartawa kanki wannan. Tsakaninka da zuciyarka za ka labartawa zuciyarka wannan lokacin da za ka yi tsarki ko za ka yi tsarki. Da kin yi tsarki ko ka yi tsarki ka gama, ba shi ke nan ba? Sai ka ci gaba da alwala irin yadda kake alwalar sallah. Ba wanda zai ce maka kuma yana yake alwalar sallah. Shekara nawa kana sallah, ka sai da yake alwala. Komai za ka wanke cikin alwalarka in ban da kafa. Kamar yadda wani hadisi zai nuna nan gaba. Komai in ban da kafa. Ka kammala komai sai wankin kafa ya rage, to sai ka dakatar haka. Sai ka tsoma hannunka guda biyu cikin kokon da kake ruwa, ka jiƙa hannayen sai ka fito da shi, sai ka wumurza gashin kanka, don saboda ko ina gindin gashinka fata ko ina ta sanji lema kafin ka fara zuba ruwa. Waɗansu malamai suka ce saboda a wani lokacin da mani ke fita da jikinka ta fuskar jin daɗi, gindin gashi yakan san bude, musamman gashin kai. To idan wannan hikimar ka tsoma hannunka cikin ruwa ka wumurza, saboda kowace kofa ta kofa ta rufe. In ba haka bai nan ka ɗebi ruwa ka zuba lokacin nan gindin gashin na bude, idan ruwa ya shiga ciki sai ya sabotar maka ciwon kai. Shi ke sa ka gama wanka lokacin ka ji kanka ya yi nauyi kamar tsora ma kaya. To idan kai wannan shi zai ba da dama kowace kofa ta rufe ya fita. Kun gane wannan da kyau? Wannan ba kuma ku lura, ba wai yana nufin kowane gindin gashi akwai jaraba ba, kamar da wani hadisi ya nuna, wannan hadisin zaifi. Wannan wani bincike ne wanda bai da alaka da wancan hadisin. Kun gane da kyau? Lokacin da ka gama wannan, kaga sai ka debo ruwa ga duka kanka, kamar yadda muka faɗa. Duk debo ruwan nan za ka yi kamfata da yake da hannu guda. Ba wai ta ake wankan jaraba yanzu za ka yi cin ruwa ya yi ta gudu ba. Ba kuma kamar yadda waɗansu suke faɗa ba, wa ce kan ruwan kuma ya diga a ƙasa. Za ka debo ka zuba. Ka gama wanke kai, to shi kenan sai ka yi, sai ka debo ruwa ka zuba a jikinka gaba ɗaya. Kana da dama ka fara tsage jikinka na dama bayan ka gama, sannan ɓangaren jikinka na hagu. Ka kammala komai sai ka zo sai ka wanke kafar dama daidai inda ake wanke wajen alwala, ka wanke kafar hagu, ka cika alwalarka kenan. Shi kenan ka gama wankan janaba. Da wannan wankan da kai za ka yi dukkan sallar da ta biyo baya, da wannan wankan da kake za ka yi dukkan sallar da ta biyo baya, idan kika fita goma sai kin sake alwala, ba ai ga alwala dama cikin wanka. Kun gane wannan da kyau? Bayan Aisha ta kammala wannan bayani, wa qalat, sai ta ce kuntu aghtasilu, na kasance ina wanka, ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi min ina'in wahid abokiti daya al ina shine dukkan mazubin ruwa bokiti ne roba kwalya dukkan mazubin ruwa mun kasance muna wanka ni da annabi min ina'in wahid da bokiti daya ko mazubin ruwa daya nazkarifu minhu jami'an dukkan mu muna kamfata ne yasa hannu diba ya wuce jiki ne shi ma sa hannu ya diba ya ne ya wuce jikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka tsakanin sa da iyalinsa wannan hadisi ga gina cikin Bukhari yana cikin Muslim wannan ke nuna a ce dan matarka ta ga tsareshinka babu wani haramci a ciki kuma kai ma dan ka ga tsareshinka babu wani haramci a ciki wani ya gani wanda ba matarka ba shine abin da ya zama haramun ita ma wani ya gani wanda ba mijinta ba shine abin da ya zama haramun miji da mata dan sun gani da juna wannan babu laifi akwai wani hadisi da yake wai da ake cewa Aisha ta ce ba ra'aytuhu minni wa la ra'ahu minni tun da nake ban taba ganin tsareshin annabi ba shi ma bai taba ganin tsareshin ba wannan hadisin da yake wannan shine tabbaci ne kashin bayan magana gashi suna wanka shi da bokiti daya su tabiatu hal kuma yanzuru ba'dhuhuma ila awrati ba'd dan mutum ya shafi gabansa wannan baya warware masa alwala kamar yadda hadisin annabi ya nuna shafar gabanka baya warware maka alwala karka ce ai nayi alwala da kuma na zo yanzu kuma ina wa duka jikina da ruwa in wanke jikina kuma sai na taba gabana ba da niyya ba alwalaka tana nan daren babu abin da ya same ka ma yukhadu min alhadith idan abin da zamu iya koya karkashin wannan hadisi cikin hukunci abu na farko mashru'iyyatul ghusl min aljanaba shar'antuwar yin wankan janaba sawa'un akana zalika li inzalil mani aw li mujarradil ilaj kama sayati sarihan fi hadith abi hurayra abinda ko ke sa ai wankan janaba din nan daya ne daga cikin biyu ko dai zanto mani ya fito ta hanyar jiddadi ko kuma ya zanto mutun ya shigar daga bansa cikin farajin mace ko da mani bai fito ba nan gurin wanka ya zama tilas kamar yadda zai zo a cikin hadisin Abu Hurairah nan gaba kadan abu na biyu annal ghusl al kamil shi wanka wanda yake cikakken wanka ma zutura fi hadal hadis shine abin da aka ambata cikin wannan hadisi min ta dalili ghusl al yadayn wanda za a fara gabatar da wanke hannaye biyu thumma al wudu sannan al wala thumma takhlil al sha'r al katib sannan sai gashi wanda yake mai kauri da yawa wa tarwiyatuhu da jika shi da ruwa a sa masa lema thumma ghusl baqiyat al jadad sannan kuma wato ainihin a wanke sauran jiki wannan shine siffar wanka kamilin wanka idan kaga dama kuma ka yin wanka da yake na sifatul ijza wanda za a ce ya wadatar shine kana zuwa za ka yi wankan da nabar farko sai ka wanke hannayen ka guda biyu kafin ka fara soma hannunka cikin ruwa lokacin kuma sai bayan ka gama wanke hannaye sai ka debo ruwa sai ka yi tsarki wajen tsarkin nan dama nan za ka kulle niyya ka gama yin tsarki sai ka yi ne sai kawai ka debo ruwa gaba ɗaya ka zuba a cikinka ko yi kai tsallama ka fada cikin ruwa idan su yi mumfulle ko tafki da kaji da fiti ka nutse ka fito shi kenan sai ka debo wani ruwan sai ka kurkure bakinka sai ka caka sai ka fata to idan kai wannan ka kammala wanka da wannan wankan shi ma za ka iya sallah abinda za ka ce da yaki ne baka yi alwala ba da wannan wankan za ka iya sallah abinda za ka ce shi ne baka yi alwala ba sai a ce da kai ai ka'ida shi ne karamin kari yana narkewa a karkashin babban kari mai ke sa ai alwala karamin kari mai ke sa ai wankan janaba babban kari lokacin da kai tsarki babban tsarki to har karamin ma ya shiga amma idan kai karami babban ba ya shiga الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر أقاربه ولا ينعكس وانا شيني قاعدة كما حديث يلون هكا تكن صحيح مسلم حديث يلون هكا تكن صحيح مسلم ميسا هكا كاوما جنن كتاك الواقع فاتي سبو دا أقائد روانكا أقويتي وتعليم الجسد بالماء جميل في to inda ake game waɗannan wajen jiki ne ko kuma ciki waje to baki ma waje ne hanci ma waje ne da haka sai ruwa ya taɓa shi dole ina fatan kuna fahimta da kyau baki waje ne hanci ma waje ne saboda mai inda ake kana azumi za ka ɗiba abinci ko abin sha ka sa a bakinka ba tare da gaɗe ba sai ka fitar da shi ka zubar azuminka ya kare ko yana nan a shi saboda abincin yana waje bai riga ya shiga ciki ba idan su baki ba nuna ya shiga ciki saboda haka kenan duk abin da yake waje kuma dole sai ka wanke dan an ce ta'mimul jasadi bil ma'i da za ka zo ka yi wankan janaba ko ina ka wanke ka tuda ka murza duk abin da kai amma baka shaka ruwa ba baka kukkure baki ba wankanka bai yi ba dan baka ga mai jikinka da ruwa ba ga wani bangare a wajen jikinka bai samu ruwa ba kukkure tona da kyau da aka ci shaka ruwa din nan da shakarwa tilasli a cikin wanka da cikin alwala kamar yadda muka yi bayani lokacin da muke magana kan alwala idan muka manta ba a baya na uku daga cikin hukunce-hukuncen da za mu fahimta karkashin wannan hadisi kauluha kana idan tasala Aisha ta ce annabi ya kasance idan zai yi wanka yadullu ala tikrari hadha al-fi'li minhu inda al-ghusl min al-janaba cewa kana idan tasala dan an kawo fi'li madhi kana wanda ba wai yana nuna cewa abin an yi ya wuce ba dai kadai a nan gurin madhi ya irin wannan sifar yadullu ala dawam yadullu ala mudawamati shay diman da'iman idan annabi zai wanka haka yake sallallahu alaihi wasallam sai ya yi yadda ta tsara dinnan a baya yadullu ala takrari hadha al-fi'l minhu wannan na nuna maimaituwar wannan aiki daga annabi a wurin annabi inda al-ghusl min al-janaba lokacin da zai wanka jaraba na hudu jawazu nazari ahli az-zawjayn li awrat al-akhar hadisin na nuna mana halaccin ɗaya daga cikin ma'aurata biyu na iya kallon al-aurat dan uwansa wa ghusluhuma ko ghusluhuma min ina'in wahid kuma ya halatta su yi wanka da bokiti ɗaya wannan mun riga mun faɗe shi da dama ya Allah ya ce ka tsare farajinka karka bai da kowa ya gani sai matarka ko baiwarka wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin manzan Allah da kansa cikin hadisi ya fassara wannan aya ya ce ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka duka karshen tafsiri ya zuwa ihfaz awrataka ita kare al'auratka ka wanda ya gani a duniya illa min zawjatika sai dai matarka aw ma malakat yaminuka ko kuyangarka ashe din nan mutun ya ga al'auran matarka ko ta ga al'auransa wannan babu laifi نفير تقديم غسل أعضاء الوضوء كو غسل أعضاء الوضوء فارغ غباتر دا وانكي غبان الوالا تبتداء الغسل كافو متن يفارغ غباتر كنس الوالو كتن وانكا على الغسل من الجنبة زي فارغ منن كافو يفارغ وانكا الجنبة سا هدا غسل الرجلين انبان دا وانكي غفافو فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله زي جنكر دا وانكي غفافو هاسي اغم وانكي تكيس غباتا كما سيأتي kamar yadda zai zo nan gaba haka malamai suka nuna kamar yadda ruwaya za ta nuna nan gaba ko ta yi ishara amma waɗansu malaman suka ce a'a za ka yi alwala alwalar da ake ta sallah a hadisin Aisha dinnan yana nufin har wanke kafaɗin za ka har wanke kafaɗin idan ka zo wanka kuma shi kenan sai ka wanke an gane ku haka waɗansu suka ce amma dai wannan najida qawluha thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma ghassala sa'ira jasadihi sai zai mutsaya sai kuma ya alwala irin alwalar sallah da kaza da kaza da kaza sannan kuma ya wanke sauran jikinsa yadullu ala anna ghasl a'dha'il wudu rafi'un lil hadathayn al akbar wal asghar wannan na nuna mana a ce wanke gaban alwala a cikin wanka din nan ya dauke maka karamin kari da babban kari dan dukkan gabar da ka wanke a cikin alwalar to kuma a wajen jaraba ba da sai ka sake mai tawa ba fa innal amra allazi yujibu ghasl hadhihi al'adha lil janaba wa dafa al hadath al asghar wahid domin sababin da yasa ko sababin da ya wajen da wanke wadannan gabbai saboda janaba ko dan saboda sauke karamin kari sababi ne guda daya as-sari' abu na bakwai sa'irul jasad abinda ake nufi da sa'irul jasad shine bi batiyatu ragowar jiki inda ka daga ka wanke ba lokacin malwala الحديث الثلاثون حديث نتك الثلاثين او النمبر عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم an karbo hadisi daga Maimuna matar Haris, ta karbi da Haris ta rike suwa ce, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi da mutum Allah ta buta gare shi, annaha qalat, Maimuna ta ce, وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بسرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده وبوانا حديث سيدي زام قوات انصال امرا لكي شكلتا سنغ باك سكين حديث عائشة زام قصة ببوم فائدو جيوان دباب سكين حديث عائشة ميمونة تجي جاو وضاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم wazu aljanabati, an gane ku, na sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wankan janaba, alwazu da yawa wawun fataha ya zanto abinda ake alwala da shi, alwazu da ya mata zamma shine alwala din kanta, kamar yadda muka faɗa tun baya in muka manta ba, tace na sanya wa annabi ruwan da zai wanka, wannan da nuna mace na yawa mijin ta hidima, ta ɗebi ruwan ta je ta kai masa don ya wanka, fa akfa'a bi yamini, sai annabi ya karkata hannunsa na dama ala ya sariki akan hannunsa na hagu, ma'ana ya karkata ya ɗebi ruwa da hannun dama ya sa akan na hagu marratain hasu abin nufi shine sai ya karkato bokitin da ruwan ke ciki ya zuba ruwan a hannunsa na dama sai ya haɗa da na hagu ya tsuta ya wanke haka ba ɗaya ba kenan ya sake ɗebowa ya kuma wanke ba bi ba kenan ko dai yayi so bi ko yayi so ba wai ya wanke na dama daban na hagu daban ba a haɗa da juna kamar yadda muka faɗa a babin alwala in muka manta ba bayan yayi wannan me yayi sun magata la farjahu tace sannan sai ya wanke gaban sa yayi tsarki kenan kamar yadda muka faɗa tun farko thumma daraba yadahu bil ardi aw al hayy tace sannan sai ya shafa hannunsa a jikin bango ko a ƙasa bayan ya kama ruwa hannunsa na hudun da ya kama ruwa da shi sai ya shafi bango da shi ko kuma ya shafi kasa da shi cikin bidai yayi daya yayi hakan ne marrataini so biyu ya haka ya goge ya haka har so biyu ko so uku hawa talatin ko so uku menene take nufi da wannan lokacin da mutum ya taba gabansa ile da akwai ragowar a kazanta ta mani jikinsa me zai faru hannunsa kaga zai shafi wannan abu to lokacin kuma ko bukatar hannun ya shi kuma abu ne bai san shi ko bai danko wanda ko bukatar ka sa kasa dan ka gudanar da shi to shine suka ce wannan shine hikima ta ya sanya kasa a hannunsa ya wanke hannun sannan ya cigaba da sauran wankan jikinsa shi yasa wadansu malaman suka ce in ma ba kasa din ba yanzu ya halatta kaza duk abin da za a gudanar da shi da shi ko da ya zama sabulu dan al-maqsud laysa al-ard bidhati wa innama izalu ma alika biyadi maqsudi shine gusar da abinda hannunsa ya taba ba wai cewa ita kasar kawai ke zuwa ta ba ko da mai a gusar yayi ina fata ko ban ta thumma madmada wastanshaqa ya kulkule baki ya shaka ruwa thumma ghasala wajhahu wa dhira'ayhi sannan ya wanke fuskarsa da kuma dhira'in hannunsa nan gurin kenan zuwa gore hannu thumma afada ala ra'sihi bayan ya kammala wannan sai kuma ya malala ruwa a kansa sun magatsala sa'irar jisirki sannan kuma daga bayan wanke sauran ragowar jikinsa sun matanaka sannan sai ya dan kauce daga inda yake ya dan nesa ta kaɗan haka fagatsala jisirki sannan sai ya wanke kafafunsa kaga alwalin zai da zube je wanke kafafunsa yanzu fa a sai tuhu bi sirka ta ce sai na kawo masa zumba ko tawo sirka kenan fa na jirgin hasi ce a rike kayan fada ala yan furu ruma a biyadai ruwan da yake na jikin sa sai rika sharfe shi haka da hannunsa yana haka idan ka yi wankan janaba ko ka yi alwala ba a san ka goge jikinka da tawul sai dai ka sharfe ruwan haka wannan shine sunna. idan wanka ne da yau da gobe in ta wuce goma za ka samu je ka sawa. Amma wankan janaba na ibada da alwala to ba sai ka sa ta wuce ba. Ka ji wata fa'ida, dole sai ka koma hadisin Annabi za ka sami. Idan mutum ya sa ta wuce ya yi haramu, ba haramu muka ce ya yi ba, wankansa ya lalace, wankansa bai lalace ba. Amma dai ya dan bar wani bangare na koyi da Annabi. Shi ku kowane irin abu ba a san kamar bangaren koyi da Annabi, dan baka san wanne aka karɓa ba wanne ne za a karɓa, wanne ne ba a karɓa ba. Ko me ya kace Annabi ya kace ku gurin daidai ikon ka, dan kila in ba a karɓa wancan ba a karɓa wancan, in ba a karɓa wancan ba a karɓa wancan. La ta haka ranna min al-ma'rufi shay'an, aikin alkhairi kar ka raina shi ko min kar dantarsa. An gane wannan da kyau. Faja'ala yanfudu al-ma'a bi yadihi, sai ya rinka karfe ruwa a jikinsa, wato da hannayensa. To wannan hadisi ga abin da za mu koya cikinsa na hukunci hukunci. Abu na farko, al-hadithul awwal, yake hadha al-hadithu nahwu al-hadithul awwal nahwu al-hadithus sabiq. Wannan hadisi kamar wanda ya gabata ne, wa fihi fawaid, amma cikinsa shi ma akwai fa'idoji. Nujmiluha fi ma yali, za mu jumlace muka su, mu dunkule muka su cikin abin da ke tafe. Farko, al-hadithul awwal dhukira fihi ghuslu rasulu ilayhi mujmalan. A hadithin sazu, hadithin Aisha, Aisha ce idan ta sala min aljanabati ka sala yadai, sai ta faɗi shi a jumulce, ba ta faɗa mana ko sau nawa ba, ko ba haka ba. Wa fi hadhihi alhadith, amma a wannan hadisi na ita Maimuna bintul Harith, dhukira anna ghuslahuma marratayn aw thalathatan, ta nuna mana wanke hannun sau biyu ne ko sau uku, amma hadisin Aisha ba ta faɗa da shi ba. Kaga sai ka haɗa wannan da wancan, sai ka sami cikakken fa'idar shi. Abu na biyu, fi hadha alhadithi annahu yadayhi ghasala farjahu, bayan ya wanke hannayensa a wannan hadithin, annana kuma ya yi tsarki ya wanke gabansa. Thumma masaha yadayhi bil ardi marratayn, sannan ya tafi hannunsa da ƙasa har sau biyu aw thalathatan, ko sau uku. Wa qad zakara al ulama, malamai sun ambata, annahu yu'fa an baqiyati ra'ihati ba'da dalqiha bil ard, aka ce ko da ka taɓa najasa da hannunka, ko ka taɓa mani da hannunka, da ka zo ka sa hannun ka wanke da ƙasa, wannan abin da ke taɓa hannun ya riga ya fita, ko da warinka ko shakensa ya ci gaba da wanzuwa a hannun, in ka taɓa ka ji najasa da ita riga ta kau, don abin da ake buƙata a gusar da ainihin najasa ta. An gane ku? To tsakanin najasa ta babba da yaro, za ka ga najasar yaro an gusar da ita, amma launin na dan baya fita da wuri. To duk da haka, tunda dai an riga an gusar da ita, launin ne ya ragowa, ba ka cewa wannan tufafin ba zai sallama, ai babu ita yanzu. Najasar babba kuma an gusar da ita kuma babu launin, amma kuma za ka zo lokacin hannun mutum kuma wato warin ta bai rabu da shi ba, dan bai riga ya wanke su, sai ko bai samu abin wankewa da ya kamata ba. To duk wannan dai baya nuna ba kai kawo bane ta riga ta kau. An gane wannan? أنه يوفى عن بقية الرائحة بعد ذلك هذه الأرض أو غسلها بمطهر آخر. بعد مثل يشود أن ننصر القصة كو بمطهر آخر ونابن ذلك ذلك يكودا بعد صادم فات إنه مكتئك من صابون كو ننصر وانده وانده أنه نمنا وشاكم صفتنا النبي صلى الله عليه وسلم متعني نور شكي زوا ينزو سي يصاركي بعد ركمة سنوان جهنم سو كودا قصة دم كودا صابون با يالده جايه كودا يتاكي جلبه أبن النسور. Na uku, ya ta'ayyana an yanayi bi ghasli farji ibtida al-janaba, lokacin da mutum zai wanke farjinsa a lokacin ne ya zama tilazi ne ya ci wankan janaba, li Allah ya hadaje ila ghasli maratan ukhra, dan in bai fara niyya a nan gurin ba, to kuma ya je ana zai fara niyya, kuma idan ya fara niyya a wuri sai ya sake dawowa kuma ya zo wanke farjinsa, kaga kuma bai abin da mutum. Rabi'an na hudu, fil hadith al-awwal dhukira annahu tawadda'a wudu'a الصلاه حديثا من فرقو انت النبي يا الولاء ان الولاء الصلاه ويقصد انه غسل رجليه تند انت يا الولاء ان الولاء الصلاه وانا نون لله يوكي كفته كده. وهذا الحديث صرح انه غسل رجليه بعد غسل بعد غسل الجسد, اما اولنا حديث ان ميمونه ان نون تيوا يا وانكي كفافن سدي باين يا رغا يا كمل وانكي جيكنسا. ولعل احسن ما يجمع بينهما malaiti mai yiwa mafi kyawun abin da zaka hada wannan hadisi da su akai ayyuka da shi ne a ce innahu tawadda fi hadith maimuna wudu'an kamilan, a hadisin maimuna ya yi cikakkiyar alwala, ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد سيدي يا تاكي ميمة وانشن كفافوني باين يا وانشي كي في مكان آخر ونوري دبان لكون المكان المغتسل فيه متلوثا سبو ده حديث سبو ده ولن ده يوان كاري في كلا تتفوقوا الواية فاتة وجه sai ya sake koma can kishi sai sake wanke kafsa da ya wanke wannan tafan ba wai wanke kafan alwala bane ba yayi alwala cikakkiya tuntuni wato kun gane sabanin na malamai da suka ce idan aka ce yayi alwala alwalar sallah wannan na nufin kenan yayi cikakkiyar alwala tun daga farko har zuwa wanke kafa wanda hadisin Aisha haka zamu fahimta cikin sa amma hadisin Maimuna sai ya nuna mana a'a yayi alwala har zuwa wanke hannu da kaza amma daga baya ya wanke jikinsa kuma sannan sai ya wanke kafa sai suka ce ai hadisin Maimuna din wannan wankin kafar da aka kawo ba wankin kafan alwala bane ba yayi wankin kafa sana alwala kamar yadda hadisin Aisha ya nuna tuntuni to amma me ya amfani wanke kafarsa suka ce inda yake wanka din ne tunda yana wanka kuma kila ba su minti bane sai da ruwan zai gangare da shi kaga wurin zai danyi ta to tunda yana cikin tafi yana cikin laka to kuma lokacin da ya kammala wankan ai sai ta ce summa tanaha sai nisanci wannan wurin da ya wanka ya koma gefe fa ghasala rijlaihi sai wanke kafafunsa saboda sabon da ya taba wa tankar kuma ya tafi da shi kun gane da kyau nabi ya fi hadal hadisi anna maimuna ta ja'atu bi khirqatin liyanshifa biha a'dha'a maimuna ta zo masa da tawul ko ta zo masa da tsumma domin ya tsane jikinsa da shi falam ya kabal ha sai bai karba ba wa innama nafada yadayhi min alma ya tsane jikinsa ne yadayhi min alma ya tsane nafada yadayhi min alma da hannayensa ya amfani wajen tsane jikinsa daga ruwa sadisan abin da shida annahu la yajibu dalqul jasadi bil ghusli ashe tsota jiki ba tilas bane a cikin wanka domin da hadisin na ga da hadisin mai mana ba wanda yake mana annabi ya tsota jikinsa yace summa afadal ma afa ya zuba ruwa sai ya zuba ba shikenan ba to kuma ba su da wani wanda da mun mun ta faɗa cewa a dalkudin nan da cikin wanka da cikin alwala duk ba wani dubi bane abin da ake bukata imrarul ma'i ala al'a'dha ruwa dai ya gudana akan gabbai magana ta riga ta kare amma cewa sai ka tuta wannan babu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna haka ijtihadi ne kawai na malamai annahu la yajibu dalqul jasadi fil ghusl ba wajibi bane tuta jiki lokacin da ka zo wanka wa huwa kadalki fil wudu'i ai tuta jiki cikin wanka kamar tuta jiki ne lokacin alwala sunnatun sunna ne ba wajibi bane wallahi ko sunna din ma da yake karfin hali yayi ako bukatun ya tabbatar mana abin da yake shi ya zama sunna din kafin ya bade ina ba san fahimta akwai karfin hali cikin wannan magana matuka domin akwai bukatar ba ka iya tabbatar da wajibin abu ko mustahabbancin su ko kasancewar su sunna sai yin akwai dalili da ya nuna haka in babu dalili kuma babu wani abu to kisa waɗansu idan suka zo wankan janaba saboda kasancewar an ce ko ina sai ka ci tuta sai ga wani har sun ma zai samu ko ya amfani tawul ya sa daga bayar kai wani ya rike da wannan hannu ya rike da wannan ya rike haka wai saboda gadon bayan karamin nan wani kila kullum sai ya yi haka ba wakalla ba kuma ba wanda ya wajen dama in dai ka zuba ruwa ai ka san ya taba wajen ku magana ta riga ta kai abin da aka botar da kai da shi kenan abu na bakwai annahu la yaktilu a'dha'ul wudu'i lil janabati ba'da ghasliha fil wudu' al gaffan sana alwala idan yazo wanka ba dole bane ya wanke su matakar lokacin da ya alwala ya wanke su fa qad sahaha an-nawawi annahu yujzi'u ghaslatan wahidatan an al-wudu'i wa an al-janaba imam an-nawawi ya nuna cewa sahihin zance shine wanki dai ya wadatar dangane da wanka da alwala ma'ana duk abin da ya shafi gaba ce ta alwala idan ka wanke lokacin alwala lokacin da zaka fara wanka idan ka zo wanka ba sai ka mai ta wanke ta ba ka riga ka gama da ita na takwas anna ghasl al-jasad marratan wahidatan a sai wankan jikin ana yi ne sosai idan ka zuba ruwa duk inda ka zuba sosai ya wadatar wa ba'dhum yaj'aluhu thalathan wa dan malaman sun ce sai kai so uku qiyasan al-wudu kiyasi ne suka yi akan alwala suka ce tun da gaban alwala uku uku ake to gaban wanka ma uku uku ne wannan kiyasi dai suka yi, amma in ba haka ba wanke dai ya wadatar, sun ce wala kiyasa ma'an nas, ba a yin kiyasi in tare da nas. Yayin da aka ce ga nas, yayi ba maganar kiyasi. Shi ne suke cewa wai za ja nahrullahi batala nahru maqil, idan koramar Allah ta kawo farmaki kuma ina cewa magudanar ruwan gidan wa da tafi wai ke maganar magudanar ruwan gidan ga korama ta taso, to haka idan nas ya zo shi kenan babu maganar kuma ake kai kiyasi. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه يجي wannan ko shine zancen da ibnu taymiya ya zafa wa shaykhina abdurrahman sa'di haka shaykh abdurrahman ibn nasr al-sa'di dai daga cikin manyan malami ne kasar saudiya ya rasu Allah ya jansa da gafara wa adl wajhain fi mazhab ahmad wannan kuma shine tsaya daga cikin fuskoki biyu cikin mazhabin imam ahmad bin hanbal imam ahli sunna wal jamaa cewa su da jiki ba ci da sunne ba cewa kuma ba a yin qiyasin alwala bayan kiyasin wanka akan alwala cewa gafai sai kai su huku. Al-hadith al-hadi wa thalathun, hadithi na 31 an Abdullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal ya Rasul Allah ayarkudu ahaduna wa huwa junub, qal na'am idha tawadda'a ahadukum falyarkud. Wannan hadithi an karɓo shi daga Abdullah ibn Umar. Yace Umar dan Khattab ya ce da manzon Allah ya Rasulullah, yace ya manzon Allah ayarkudu ahaduna wa huwa junub, shin ɗayan mu na iya kwantawa yayi barci alhali yana cikin janaba? Mutum ne ya kusanci iyalinsa kafin ya wanka ya halatta ya kwanta ya barci, mutum ne ya mafarki kafin ya wanka ya halatta ya kwanta ya barci? Qala na'am, annabi ce eh ya halatta, amma idza tawadda ahadukum falyarkud, kafin ya kwanta din to yayi alwala kafin nan. Idza tawadda ahadukum, in dai ku yayi alwala falyarkud, sai kwanta ya barci. Abinda za a koya cikin wannan hadisi, na farko jawazu naumil junubi, ya halatta mai janaba yayi wanka qabla al-ghusli, kafin wanka. Mai halatta yayi barci mai janaba yayi barci qabla al-ghusli kafin wanka. Idza tawadda'a, matakar yayi alwala. Na biyu anna al-kamala alla yanama al-junubu hatta yastafi, mafi kamal al-hadi yayi kokari ya wanka kafin ya kwanta ya barci. Li'anna al-istifa'a bil-wudu'i rukhsa, domin cewa in yi alwala ya iya wanka a ya iya bacci, to wannan wato rahusa ce aka bayar, in ba haka ba an fi so ka yi wanka din. Na uku mashru'iyyatul wudu'i qabla an-nawmi lil-junubi, kuma gare shi za mu koma, mallakarsa ne mu kuma wurinsa ne makomar mu take. Ya Allah ba ni lada cikin musibata, annabi ce duk wanda aka yi masa hasara yayi hasara ya rinka yawan maimaita wannan kalmar, to Allah zai ba shi lada kuma ya maye masa gurbi sama da abin da ya rasa. To sai take ban taba da wannan kalma, amma in da fada kuma sai tana cewa a yanzu kenan za a bani wani sama da Abu Salma, to ta ci gaba daidai, yanzu zan samu wani miji nan gaba sama da Abu Salma. Sai annabi ya aiko yana neman aurenta, yau ai ba sai an faɗa ba, wa kuma ake magana Abu Salma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai ba mutum magana shi ne. To zauna karkashin igiyar annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya karɓi rayuwarsa, ka rabota da cewa tana cikin uwar mummunai. Annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah min al mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fi kitabi mastura, kana dhalika fi kitabi masturan bi ma'ana maktuba. To kaga sai tazo to cikin uwar mummune kenan, wannan ko ba karamin rabota ne sai ba, za ta kasance cikin kodoluwar aljanna, gidan da ake kira wasila, wanda annabi ce manzilatun fil janna. Idan mun gama kiran sallah bayan mun yi salati ga annabi, ba muna ta ba Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila, wannan al-wasila din annabi ce gida ne cikin aljanna, bai dace ga kowa ba sai ga wani bawaci kadai, ina fatan in zama ni ne shi inji Allah sallallahu alaihi wasallam. Tabbas ko annabi ne mai shi, dan sama da aljanna yake kuma tsakiya, kuma shine karshen bene daga sama gidan mutum daya, daga can sai dai ayo baya mai wannan gidan shi da watan su duk suna. saboda haka su Ummu Salma su Aisha suna tinkin
Allahu
Akbar. An Ummu Salma ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kalmar zauj ana amfani da ita ga mace da namiji. Mace a ce mata zauj, namiji ma a ce masa zauj. In kaji an ce zauja, wannan gama garin larabci ne ba tataccen ba, amma galibi malaman larabci sukan yi amfani a zauja su kawo ta utani a babul rabon gado da abun mace tsakanin mace da namiji. Amma in ba haka ba, a zauj yutlaqu ala ar-rajuli wa ala al-mar'a ala al-zakari wa ala al-unsa. Baya bukatun sai ka ce zauja, da haka sai ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat tace ja'at ummu sulaym, Ummu Sulaym ita ce matar Abu Talha, mahaifiyar Anas dan Malik kenan. Imra'atu Abi Talha, matar Abu Talha, tazo ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tafi daga gidanki. Fa qalat tace ya Rasulullah, ya manzon Allah, inna Allah la yastahi min al-haqqi, Allah dai baya jin kunyar gaskiya. Ma'ana kaji wani irin ladabin magana, abinda za ta faɗa ta san harshe na jin kunyar faɗinsa, musamman a gaban mai girma, a gaban babban mutum, musamman ya mace ta faɗi wannan game da namiji, akwai kunyar faɗa. Amma ya shafi addini kuma dole sai ta tambayi Annabi, da haka sai ce wannan muqaddimat, inna Allah la yastahi min al-haq, Allah da kansa baya jin kunyar faɗin gaskiya. Abun nufi tunda Ubangiji bai ji kunyar faɗin gaskiya ba, a ce Ummu Sulaym ma dan bata ji kunyar tambaya abu na gaskiya ba, ita ko bata yi laifi ba kenan. Karaka zarge ta in ta faɗi wata magana da ake ganin ta yi kama da batsa, gaskiya take nema, wajen neman gaskiya ko ba ji kunya, ko ba haka ba. Abin da take cewa kenan, inna Allah la yastahyi min al-haqqi, hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya talamat, tace shin mace yana zama dole gare ta ta yi wanka idza ihtalamat, in tayi mafarki. Mace ce sai mafarki namiji na saduwa da ita, shin tilas ne ta yi wanka? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai annabi ce na'am, eh tilas ta yi wanka, amma idza hiya ra'atil ma'a, idan ta ga ruwa, ma'ana idan mani ya fito mata, idan tayi mafarki mani bai fito ba, babu wanka a kanta. Ta yi mafarki mani ya fito, to a kowanka a kanta. An gane ku? Ba nan hadisin ya tsaya ba, da aka ci gaba da hadisin sai suke ta a yanzu mace ma kenan, har wani abu na fitowa daga jikinta kenan idan ta yi mafarki, ma'ana mani na mafaga daga jikinta idan ta yi mafarki, ko namiji ya sadu da ita? Sai annabi ce a yo, in ba dan wannan ba, dan mai ɗa yake kama da ita? Ta yaya ɗa zai yi kama da mahaifiyarsa in ba dan cewa daga ruwan da ke fita daga jikinta ake haɗawa a halitta yaron ba? Ai daga nan ne yake ɗaukan kamanceceniya, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ji magana irin wannan, wanda yanzu idan kai ta wani za a ɗauka ka yi babbar batsa, amma addini ake ƙoƙarin a koya, kuma babu wata wasila sai ta hanyar haka, ita ta faɗa, Annabi ya faɗa, aka ruwaito ko muna ta faɗa. Saboda wajen addini sai a yi bayani gwari-gwari. Da haka nan gudun dan kaga dai Ummu Salima, a wannan Ummu Sulaym ba matarsa bace ba, ba ko muharramarsa bace ba sallallahu alaihi wasallam, ɗaya ke cikin matan mu'minai, ɗaya ke cikin matan sahabbai, ta zo cewa annabi fatawa, ba wai killata da ita ba, gashi cikin matansa, dan gashi Ummu Salma ta ji. Da haka sai ya ba da fatawa ƙarara ba tare da koyi wani abu ba, ko ba a zargi da cewa yayi abin da yake bai dace ba sallallahu alaihi wasallam. To me za mu koya cikin wannan hadisi? Na farko, annal mar'ata alaiha al-ghuslu hina tahtalif, tilas ne mace ta yi wanka lokacin da ta yi mafarki, idza anzalat, matuƙar ta fitar da mani, wa ra'at al-ma, kuma ta gan shi. Ma'ana idan dai mani ya fito daga jikinta dole ta yi wanka. Na biyu, annal mar'ata tunziru, za mu fahimta cikin wannan hadisi a ce mace ma kuma mani na fita daga jikinta, kama yunzilu ar-rajul, kamar yadda namiji ke yin inzali mace ma na yi. Wa min dhalika yakunu shabahu fil walad, ta hanyar haka ne ake samun kamanceceniya tsakaninta da yaro, kama ashara ila hadha baqiyatul hadith, kama yadda ragowar hadisin ya nuna haka. An gane ku? Na uku, isbatu sifatil haya'i lillahi azza wa jalla, an tabbatarwa cewa Allah yana siffantuwa da siffa ta jin kunya. An gane ku? Amma wajen gaskiya kuwa, to nan gurin baya jin kunya, ma'ana a ce kunya din nan sifa ce ta Allah, isbatun miliku bihi, za mu tabbatar da ita irin yadda ta dace da kamalarsa. Kar mu yi tawilin kunya mu fassara shi da wani abu daban, mu ce Allah na da kunya irin tasa, dan Adam kuma na da shi irin tashi. Ta Allah ba ta kamar ta dan Adam ba, ta dan Adam kuma ba ta kamar ta Allah ba, dan Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. An gane ku ala annahu la yamtani'u ta'ala min qawli al-haqq li ajli aya, duk da cewa Allah na sifantuwa da kunya, to amma fa baya cin fadin abin da yake na gaskiya wai dan saboda kunya. Qala ibn al-qayyim fil bada'i, ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin sa bada'i'ul fawa'id, littafi ne mai kima, juz'i hudu ne na ibn al-qayyim, a ciki kowane babi da wuya ka samu babin da ibn al-qayyim bai kwankwasa ba, kawai sai ga an yi fasali sai ga wata ka'ida ce ta balaga za a yi canzin ta. A jima a yi fasali sai a kawo magana akan wata ka'ida ta fiqh, a jima a yi wani fasali sai a koma nahwu, sai a koma aqida, sai a koma tafsiri. Shi sai ya samu suna bada'iul fawaid, fa'idoji masu tsada. Ai, littafin yana da matukar daɗi, ya kamata ɗaliban ilimi da sun gan shi in an faɗa musu farashin kasu ba ta lokacin su tsaya, yana da kima ƙwarai da gaske. Ibn al-Qayyim ya faɗa cikin littafin Bada'iul Fawa'id, yace inna sifatis salbil mahab la tadkhulu fi awsafihi ta'ala illa idza tazammana thubutan wa kadhalika al-ikhbaru anhu bis-salbi ka qawlihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fa innahu yatadammanu kamal hayatihi wa qayyumiyyati. Wallahi magana ce mai matukar tsada, kuma sai mun koma bangaren tauhidi don ku fahimta. A babin tauhidi, malamai suna kasa siffofi na Ubangiji gida biyu, su ce as-sifatu salbiyya was-sifatu thubutiyya, as-sifatu salbiyya was-sifat as-thubutiyya. Idan sun ce as-sifatu thubutiyya, siffofi waɗanda Allah ya tabbatar ma kansa, ya tabbatar ma kansa ilimi, ko ba haka ba? ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على سبيل يعلم ما في السماء والأرض كيف أن ذلك وهو السميع البصير وهو السميع العليم إن الله كان عليما قديرا يتفتر مكان سئلمي يتفتر مكان سقدرة يتفتر مكان سعزة يتفتر مكان سحكمة يتفتر مكان سرحمة يتفتر مكان سقافرة يتفتر مكان سكربان توبة دك أبين ده الله يتفتر مكان سنصفة سونة إكلا as-sifatu thubutiyya, sifofi da Allah ya tabbatar ma kansa. To amma idan an ce as-sifatu salbiyya, sifofin da Allah ya kore wa kansa, ya kore wa kansa jahili, ya kore wa kansa mantuwa. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa, kaga baya jahiltar abu, baya mantawa, ya kore ma kansa zalunci. Inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun wa la yazlimu rabbuka ahada, ko ba haka ba? A ce da zalunci da mantuwa da jahilci da gyangyaɗi da barci, waɗanne irin siffofi ne wannan game da Ubangiji? Sai ka ce sifatun salbiyya, siffofi ne da Allah ya kore wa kansa. Bayan mun fahimci wannan muqaddimar, sai mun fahimci maganar Ibn al-Qayyim anan, yace inna sifatis salbil mahab, siffofi waɗanda kore su aka yi tsantsar korewa, la tadkhulu fi awsafihi ta'ala, wannan ba sa shiga cikin siffofin Allah, illa idza tadammana thubutan, sai dai in sun kunshi kishiyoyinsu tabbatarwa. Yayin da kace la yadhillu, ya zanto ba wai kore masa jahilci kake kadai ba, nan take kuma kana kudurce siffantuwansa da mai ilimi kike jahilci. An gane ku? La yazlimu, kana kore masa zalunci, ya zanto kawai ba zaluncin ka kore ba kadai, sai ka tabbatar masa da kishiyar zalunci shi ne adalci. Dan mutum zai iya zantowa baya zalunci, ya zanto ba siffar kamala ba ne ba, me yasa baya zalunci? Saboda kasancewar su rauku. to yanzu nan kore masa zalunci da kai ya bar sa kai amma idan kuke baya zalunci saboda adalcinsa, baya jahilcin al'amurra saboda cikakken iliminsa, ko ba haka ba? La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, baya gingiɗi baya barci saboda cikakkiyar tsayawar sa wajen gudanar da harkokin bayi. Sai zanto nan take ka kore masa ne, ka tabbatar masa da kishiyoyin waɗannan. Amma idan ka ce baya zalunci kai shiru, me yasa bayan zalunci? Kila ba adalci bane yasa yake yin zalunci, ragunci ne. Yasa wani yake tawaye ko bayyinatun la yadbiruna bi zimmatin wa la yazlimuna an-nasa habbatan khardal, yake zargin wata kabila, yake ko bayyinatun wata yar kankaniyar kabila ce. La yadbiruna bi zimmatin, ba sa samu alkawali. Wa la yazlimuna an-nasa habbatan khardal, ba sa iya cutar da mutane ko da gurgudun kwayar komai. To saboda me? Saboda adalcinsu ko don saboda ragwancinsu? Saboda ragwancinsu. Don ya ce kubayila tasgiri ne na kabila. Kun gane da kyau? A ce ka kai zuwa abin nan. Shi ne ke cewa lakin na kaumi wa in kanu zawi hasabin laisu min ash-sharri fi shay'in wa in hana, yace mutane na duk da fa suna da matsayi amma sharri ko min kankanta sa ba sa iya. To saboda me? Saboda su matsorata ne. A ce anan kore musu sirri ba yaban su aka yi ba. Ina ba za ku fahimta. To don haka dukkan siffofi da aka kore ma Allah su, yayin da ka kore waɗannan ɗin sai ka kudurce siffantuwar Allah da kishiyoyinsu. In ba ka kudurce siffantuwarsa da kishiyoyinsu ba, to kamar ba ka yi ba Allah ba kenan. Ina ba don kuma yadda. Sai ya ce, inna sifatus salbil mahdi la tadkhulu fi awsafihi ta'ala, siffofin da aka kore wannan ba su shiga cikin siffofin Allah illa idza tadammana subutan, sai in a waje daya sun kunshi tabbatar ma Allah kishiyoyin su. Wa kadhalika al ikhbar anhu bi salbi, haka idan ka tashi ba da labari game da Ubangiji ka ba da labarin as-salbu, ka kore masa wani abu, ka kaulihi la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun fa'innahu yatadammanu kamal hayatihi wa qayyumiyyatihi, saboda mai aka ce la ta'khudhu muslimatun wala nawmun, ai li kamali hayatihi, saboda cikakkiyar rayuwarsa, wa qayyumiyyatihi. Na hudu, anna al-haya'a la yanbaghi an yamna'a min ta'allum al-ilmi, cikin wannan hadisi za mu gane a ce bai dace ba kunya ta hana ka neman ilimi. Dan gashi um muslim tana jin kunya, amma tare da haka tunda abu ya zama neman ilimi, sai ta kashe kunya ta yi tambaya kan abin da zai amfani ta addininta, hatta fil masail allati yustahya minha, hatta cikin mas'alolin daga al'adance mutum na iya jin kunya faɗin su, wannan babu laifi cikin babin ilimi ka faɗe su ko ka tambaye su. Kai mai faɗa cikin ilimi sai ka faɗa. Sai dai a nan gurin shi ne, idan Allah ya baka fasahar harshe da jarin kalmomi masu yawa wajen ka yi sayan magana kuma a gane, to kai iyakacin ƙoƙarinka wajen suturtawa ta. Sai dai in kayi kayi ba a gane ba, to sai ka fito da ita kwalo balo, sai mai kuma ga abin da ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wajen sayan magana ba ta gane ba, sai da Aisha ta yi mata karo kara su kuma ta gane. Annabi suna cewa waya za a yi mace ta gane idan jinin al'ada ya yanke mata, annabi sai ki ɗauki sun ma ki tsarki da shi. Yuta ma ana yin tsarki da sun ma? Ya zan yi tsarki da sun ma? Annabi sai ki ɗauki sun ma ki tsarki da shi. Ta sake mai ta annabi ki subhanallah. Ki ɗauki sun ma ki tsarki da shi. Ya yi ce sai na tuntuke ta na shige da ita gida. Na ce abinda ake nufi ki ɗauki auduga ko sun ma. Ki sa a wuri kaza, a wuri kaza, idan kin fito da kike da ba jini, to jinin al'ada yanke sai ki wanka. Kaga annabi ya yi sayan magana amma ba ta gane ba, da haka sai Aisha ta yi mata kiri karara da aikace don ta gane mai ake ne. Na biyar, annabi min al'adabi wa husnul mukhataba, yana daga cikin ladabi da kyakkyawan gabatar da zance ga abokin magana, an yuqaddima amam al-kalam aw an yuqaddama amam al-kalam alladhi yustahya minhu muqaddamatun, a gabatar da wata ƴar mukaddima kafin a faɗi wani zance da ake jin kunyar faɗarsa kaɗan ƴar mukaddima wannan na cikin ladabin zance. To kun san ita gaskiya da an tarsa faɗanta wani lokacin duk yadda kai kwatanta mutum ba zai fahimta ba sai ka faɗa masa komai da komai. Da haka abin da zan faɗa kana ɗauka kaza ne. To ka ka kore wa kanka zargi duk abin da ka faɗa daga baya komai. Amma in kuma dai shiga ram to shikenan ka gama yau. Akwai wani malami abokin mu yana koyarwa a jinsu yake cewa akwai wani malami ya karanta soyayya shi dama haka yake dan yanzu malamin ka yana karantarwa ne a makarantar matan aure. To ka san wani abubuwa idan ka zo za ka karantar da alade imamu wajen babin wanka wajen babin yanke wajen haila menene akwai abubuwa masu matsala wanda za ka samu kanka cikin matsatsi. To ya rasa yadda to shi yadda yake sai bata rigitumur a ranar dama ko ado ba zai ba wajen riga uku zai sa a jiki. Idan ya zo ya zasa rigido ya faɗi magana sai matan suka samu soyayya mamman ba sa. Ba dariya kuma in kika yi dariya sai ya kore ki daga makarantar kila sai ke sati biyu da ki zo ba. Yana da zafi matuƙa ƙwarai da gaske mutum ne bai riko da addini. To sai ga yadda ya zai ya faɗi wannan abu to shi ne sai ya ci muri ya ɓata rai ya yi kumuri da ke. Tamhidan lil kalam ana gabatar da wannan muqaddima tunasibul maqam wadda ta dace da wuri. Tamhidan lil kalam dan ta zanto shin faɗa da zantar da mutum zai yi li yakhifa wa qawhu domin nauyin zantar ya zanto ya yi sauki bai yi nauyi da yawa ba wa li an la yunsaba sahibuhu ila al-jafa kuma domin kar na abucin zantar a danganta shi zuwa ga jafa'i a ce dan lajo ne yana magana ta fasa sai ka gabatar da irin muqaddima da zaka wanke kanka da ita. الحديث الثالث والثلاثون حديثي نتلاثين دقو سيكون وانا للتابي عن عائشة قالت انكروا حديث لقائشة كثير كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصا سيئنا وانكي جنابة لجبكين تفاضي من ذن الله زيرا دا منشن الله ستفتح قريتي دا ايالان جدنسا ميتكي نشي دا جنابة سيكون وانا حديثي سنة نشين ina wanke mani daga jikin tufafinsa fa ya furdu sai annabi sake fita ila salati zuwa ga sallah tare da wannan tufafin wa inna buqa alma'i fi thawbihi ga kufan ruwa nan a jikin tufafinsa na inda na wanke ko bushewa bai ba sai sake kuma sallaci da shi. Me ake nufi ko da kazanta ta taba jikinka sai ka wanke tufafin inda ta taba din ko bai kammala bushewa ba matukar abin ainihin najasa din ko ainihin kazara din ka gutar din to wannan kufin da ya rage ko tafara tafara wajen baya kawo cikas za ka iya sallah da shi a haka kuma ka fitar rigar a jikin wannan babu laifi annabi zai fitar da ita haka ba sallah sallallahu alaihi wa fi lafzi muslim a wani lafzi ne imamu muslim ta ce laqad kuntu afruquhu na kasance ina kankare shi shi mai mani min sawbi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai fata gare shi farkan iyakacin kankarewa. Menene kankarewa? Ya bushe kenan sai ta dinga sa farcenta tana kankare shi da shi ko wani abun kankarewa har sai ta fitar da shi fa yusalli fihi kuma annabi shi ya yi sallah da wannan tufafin. To ana akwai matsala a ƙarƙashin wannan hadisi. Abin da wannan hadisi ke nunawa a ce shi kanshi mani ba na jisa bane ba. Menene hujjar ba na jisa bane ba kasancewar tana kankare shi da farce yayin da yake busasshe idan danye ne ta wanke da ruwa in busasshe ne ba ta kankare da farce. To yanzu da a ce yaro zai ba wani za a kankare da farce ne? Yaro ne kashi jikin tufafi sai kankare da farce da zai sallar tufafin haka ya yi saboda mai saboda taboli da yaro ya maka bayan gida a jikin tufafi wannan duk na jinsa ce sai kawo wani amma mani ko ba na jinsa ba ce ba. Wannan shi ne nassun hadisin abinda malamai ke kula da shi a wannan ba. Malamai sun tattauna kan wannan matsala ta cewa shin ya yi mani sannan ya menene hukuncinsa. Nan za mu karanta ikhtila biki ikhtila kan kola ba ofi na jasasin mani. Malamai sun yi safari dangane da kasancewar mani na jisa ne ko ba na jisa ba. Fa zahabal hanafiyyatu wal malikiyyatu ila najasati. Mazhabin Imam Abu Hanifa da mazhabin Imam Malik ibn Anas
suka ce najasa ne, mustadillina bi ahadithi ghasli, suna kafa hujja da hadisin da ke nuna an wanke shi min sauki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tufafin annabi. Wa min hadha alhadith alladhi ma'ana, cikin hadisan kamar wannan hadisin da muka karanta yau, suka ce tunda an ce an wanke ya zama najasa ne, dan ba da su ba ne da ba zai wanke sai ya ga shi haka. Wa zaba Shafi'i wa Ahmad, amma Imam Shafi'i da Imam Ahmad wa ahlul hadith kuma Abu Dawud hadisi gaba daya, wa Ibn Hazm da Imam Ibn Hazm az-Zahiri wa Shaykh al-Islam da Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah wa ghayruhum min al-haqqiqina min al-muhaqqiqina, da waɗansu ba waɗannan ba cikin malami masu bin diddigin dalili sun tafi ila taharatihi zuwa ga cewa shi kansa maniyyi ba najasa bane farkakacce ne, mustadillina bi adillatin kathiratin, suna masu kafa hujja da dalilai masu yawa min hakin hadisan baya a ci abin da ke tafi ko dalilan ga abin da ke tafi. Dalili na farko sihhatu ahadith farki Aisha al-Maniyya, ingancin hadisin da ke nuna Aisha ta kankare shi shine babbar hujja. Min sauki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tufafin annabi idan kana ya san idan ya kasance busasshe, bi zafriha tana kankarewa da fardanta, fa law kana najisan, da sai mani najisa ne, lama kafa illa alma, da ba abin da zai wadatar sai an wanke da ruwa, kasairin najasa ta kuma yarda sauran najasa ne. Wannan dalilin farko kenan, bari in kammala, bari in kammala. Nafyu anna al-maniyya huwa aslul insani wa ma'adinuhu, shi mani daga jikinsa ne aka halicci dan adam, shi ne sinadarin halittar dan adam, fala yanbaghi an yakuna asluhu najisan, bai dace ba ko a ce asalin dan adam najisa ne, khabisan a ce datti ne, wallahu karramahu wa taharahu, bayan Allah ya karrama shi ya tsarki, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتكريم يقتضي ان يكون معدنه طاهرا. عندي اكثر ان كرماتي تولي سنادر ان دافي سام ادى النسيا كماتي اذا انتو سلكيتو شيني كرموا. نوكو لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله أنا بيقوم مرني شوى أوين كيفا والتحرز منه بيشيكم أن يسنتش بك البعض إرن يدي أمر نوين كي أي شاك يسنتش أوين كيفا كان تبا أنبنا يسي أوين كيما نيبا يسل أوكا توين كي دابة توين كي وما حاسو هيتو تركا ينسا أما مولي با بيجن نمو كانتا بلا ربا نيزو يفصاري annabi ce ku debi ruwa ku zuba a wajen, kaga umarni ne, umarni ya zama wajibi don yin nan jisusu. Yaro ya koli annabi debi ruwa ya yi faɗi kansa, kuma ya ce idan yaro ya yi abin nan a zuba ruwa, idan yarin ya ce mace kuma a wanki, wannan ya zama duk umarni zai ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan abin ya zama da jisa. Amma wannan aikin Aisha ne, aikin Aisha ba ya zama yadda ba ya zama da jisa. Kun gane da kyau? Ajabu an hadithu ghasli, malamai sun ba da amsa game da hadisan da ke nuna Aisha ta wanke, ke annal ghasla la yadullu ala najasa, ai wanke abu ba ya nuna najasa ne, kama anna ghasla al-mukhar wa nahwa wa nahwi la yadullu ala najasa, ai mutum zai kasance da majina ko yawo a jikinsa yana barin sa ko zai wanke, yana wankewa, amma wankewa ta nuna ya zama najasa, ya zama najasa. والنظافة من النجاسات والمستكبرات مطلوبة شرعا، فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم، لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم، اي ويك يا من ديك نجاسة كوكو ابو كودا بنجاسة بني كذا تاني في روان كوي تبجي كينكا كوكو يتبجي كينكا ذاك يتياو دي هكا ذاك ويك اما دون تبو دان نجاسة دي تبو دي تبتا dan haka zance mafi inganci mani ba na fita ba ne. Wannan shi ne mazhabin Imam Shafi'i, shi ne mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal. Kun fahimta ko? Shi ne mazhabin waɗansu ma daga cikin malaman mazhabar Malikiya. Kafin su shi ne mazhabin Sa'ad ibn Abi Waqqas, shi ne mazhabin Abdullahi ɗan Umar. shi ne mazhabin Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Magana ta kare rubutun magana shi ne mazhabin Atha bin Abi Rabah, shi ne mazhabin Sa'id ibn al-Musayyib, sai daga cikin malamai Imam Malik ibn Anas. To ko da magana kuma Sa'id ibn al-Musayyib sai daga cikin malamai Imam Malik ibn Anas. To kunna shi ne mazhabin. To kaga wannan shi ne, idan mutum yana bincike cikin ilimi kullum zai ga abin mamaki. Dadewa da sanin abu ba shi ke nuna ya zama gaskiya ba. Kamar yadda na faɗi ba mu labari da azumi. Wani malami yana ba da inke sana mata sunansa da kwandiga, cewa dai shi dan kwandiga ne, ya yi littafi ya zazzage ni ya ce na sabawa ijma'i. Ka san kalmar da ya ce na sabawa ijma'i da ita, ya ce na ce maniyi na lisa ne bayan ijma'in malamai ya tabbatar da maniyi. Na ce maniyi ba na lisa ba ne, alhalin ijma'i ya nuna maniyi na lisa ne. Kaga shi bai ma san ijma'i ba, bawan Allah. Sai na ji tausayin sa kwarai da gaske. Shi tsammaninsa in malikiya ta faɗa mu magana ta riga ta kare, bai ma san meye ijma'i ba. Ijma'i kuwa ba kaddara da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Abu Hanifa, dukkan su su yadda da kaza, su hudun nan, wannan baya nuna matsalar ta zama ijma'i. Dan kila Ishaq bin Raguya ya saba musu, kila Dawud Zahiri ya saba musu, kila Sufyan bin Uyayna ya saba musu, Sufyan Thawri ya saba musu, Mujahid ya saba musu, Ikrima Mawla bin Abbas, Ibrahim an-Nasa'i, kila su sun saba musu. Yan waɗannan suka saba musu kenan, wannan abin da suka ba ijma'i bane ba, sai dai ka ce inda la'immatul arba'a, wurin malamai hudu cikin malaman da sun fi dari a duniya, sa'annun su da wanda suka tsara su. Shi ijma'i shi ne, sai in ka tara al'ummar malamai ta al'ummar Annabi Muhammad gaba ɗayansu, duk malamin da ke wannan zamanin. In zamanin Imam Malik ne, zan to duk wani malami da ke zamaninsa, a Makka yake, a Madina yake, a Kufa yake, a Basra yake, a Iraki yake, a duk inda suke, an tara su an ji haka fatawarsu take, to ya zama ijma'i. In ba tara su kai ba, Imam Malik ne ya faɗa ko wani, sai ka ce wannan fatawar Imam Malik kenan, ra'ayin Imam Malik kenan. Sauran kuma su kuma tuntube su a ji, sai a ga kowa me dalilinsa, wanda ya fi ƙarfi a ɗauka. Wannan shi ne ijma'i. An gane ku, dole sai malamai gaba ɗaya, wa huwa al-ittifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati Ahmad, wa huwa al-ittifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati Ahmad. Shi ijma'i shi ne haɗuwar kan dukkan malaman musulunci bayan rasuwar Annabi. In sun haɗu kan fatawa kaza, ya zama ijma'i. Dai da Annabi na da rai, ba mu ganin wani ijma'i, kuma waye yake da magana kuma Annabi na da rai, sai in baya. An gane ku, to kaga wannan hadisai da shoka hujjar su hadisai ne fi zahiri wudu, cewa ga ta Aisha ta kankare, inda na ji sani ai kankarewa kadai ba ta wadatarwa sai a ajin nan. Kuma su kansu da aka ce wai me yasa ya zama najasa, me yasa ya zama najasa, Imam al-Qurtubi da kansa yace asalin maniyyi din tahir ne, sai dai ya zama najasa dan ya fito ta inda najasa take fitowa. Hanyar da ya fito ita ce hanyar fitsari, ita ce hanyar mazi, da fitsari da mazi kuma najasa ne. Tun da ya je ta wannan titin, kaga ya dan taba wani abu na najasa, ya zama najasa. Wallahi ko Qurtubi yace asalin sa tahir ne, ka duba tafsirin Qurtubi, asalin maniyyi tahir ne, lakinnahu tanajjasa bi khurujihi min mujral bawli wal mazi, ya zama najasa dan ya bubbugo ta inda fitsari ke fitowa. To wannan ma in dai sun tabbatar mana zahiri ne, wanda mun yadda da wannan fitowarsa ta wurin abin da yake najasa ne, ya mai da shi najasa, sai mun duba mun ga wannan abin nan najasa ya rinjaye a kansa, ko bai rinjaye a kansa ba, ne shi ne. Ko da malikiya kaga za ka yi musu ilzamin wannan zancen. Shi ya faɗi wannan saboda dai wani malami ne ya faɗi magana cikin manyan malaman da suka gabata. Al-Imamu an-Nakkash yake cewa ko da a ce shi maniyyi ɗin nan ya zanto a fitowarsa ta wurin fitsari, in dai kun yi ta tahiri ne fitowarsa ta wurin fitsari, ba mai da ke da ta.
yake domin daga cikin abin da yake da tunewa Allah na fitar da abu mai sarki. Yace wa innakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lishariki. Nono da ake sha tatacce Allah ya ce ya fito da shi da tsakanin jini da kuma kashin dabba. Jini da kashin dabba a tsakaninsu aka fitar da nono khalisan tatacce sa'idan lishariki, mai daɗin hadiya ga wanda zai sha. Yace to kun gani, ko da in ma kun ce shi abin nan ne, ashe Allah na ji kun ya fitar da tatacen abu daga jikin mai, daga jikin abin da yake ba datti ne ke asalinsa. Ma yi wa kudu nuna hadisi, abin da za a koya cikin wannan hadisi, na farko taharatul mani, kasancewar mani ya zama tahiri, wa adamu wujubi ghaslihi min al-badani wa thiyabi wa ghayriha, ko ba wajibi bane ka wanke shi jikin tufafinka ko a jikin ka in ya taba ka. Ka gane cewa fitowarsa yana wajibta wanka, wannan mun yarda 100%. Amma cewa shi kansa najisa ne, wannan ba najisa bane ba. Da haka idan ya taba tufafinka ba dole ne ka wanke ba, in ka ga dama ka wanke, in ka ga dama ka bari. In ya taba jikinka ba dole ne ka wanke ba, sai dai in ka zo wankan jira ba dama ai za ka je ka wurin. Amma a ce ba wanka kai ba na wani ne ya taba jikinka, ba a cewa dole sai ka wanke, kamar yadda in fitsari ya taba dole sai ka wanke. Sai dai zuwa ga wani launi a jikinka ba wanda bai dace ba, amma ba dan kasance wasu ya zama na dasa ba. Na biyu, istihbabu izalatihi an thawbi wal badani fa yughsalu rataban wa yuzkaru wa yufraku yabisan, yake mustahabi ne a kawar da shi daga jiki ko daga tufafi, sai a wanke shi idan sanye ne, in ko busasshe ne akan kai. Wannan hadisi abin za ku ya cikin hadisin kenan. Al hadisi ar-rabi wal 20, hadisi na 34 cikin wannan littafi. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da adalci, an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, man da Allah tsara da mutum tabbata da rai ya ce, idza jalasa baina shu'abiha al-arba, idan ya tsaya tsakanin, idan namiji ya zauna tsakanin bangalorin mace guda hudu, shu'ab wato bangalori guda hudu, yana nufin hannaye da kuma kafafu. Kaga hannun dama da na hagu, ya kafa damar ta hagu ba a bazai guda hudu ba. Annabi ya faɗi wannan zance ne sayan magana ne na cewa idan mutum ya sadu da mace, amma sai ce idza jalasa, idan ya zauna, baina shu'abiha al-arba, tsakanin bangalorin ta hudu, thumma jahadaha, sannan ya wahalce ta. Abin da yake nufi da ya wahalce ta a nan gurin ba wai wahalarwa ba, yana nufin ya shigar da gabansa cikin farajinta. Wajabal ghuslu, in yayi wannan to wanka ya zama wajibi. Menene na cewa ya zama wajibi? Wa fi lafazin Muslim, a lafazin Muslim ce wa in lam yunzil, ko da bai fitar da maniyyi ba. In mutum ya shigar da gabansa cikin gaban mace cikin farajinta, ko da bai yi maniyyi ba, wanka ya zama wajibi a kan shi, ya zama wajibi a kanta. Wannan hadisi da shi ne aka shafe wani hadisi wanda za a yi kenuna idan mutum ya sadu da mace bai yi maniyyi ba, ba kuma ya kansa. Ma yi wa fadlan al hadisi, abin da za a koya cikin hadisin, na farko wujubul ghusl min ilaji dhakari fil farj, wajibin yin wanka idan mutum ya shigar da zakarinsa cikin gaban mace. Wa in lam yahsul inzal, ko da maniyyi fita daga jikinsa ba. Na biyu, yakunu alhadithu nasikhan li hadithi abi sa'id, wannan hadisi shine zai zama ya shafi hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa al-ma'u min al-ma'i. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Muslim. abinda hadisin yake nuna wa al-ma'u min al-ba'i, yake al-mafhum minhu bi tariq al-hasri, wanda ta hanyar takaituwan zance za a gane cewa la ghusla illa min inzal al-mani, kamar mutum ba zai zubar ruwa a jikinsa ba sai in ruwa ya fita daga jikinsa. Ma'ana baya zama wajibi zubar ruwa a jikinsa sai in ruwa ya fita. Ma'ana baya zama wajibi yin wankan janaba sai in mani ya fita daga jikinka. Haka wannan hadisi ya nuna. Amma sai wannan hadisin ya zo ya ce a idza jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha wajabal ghuslu, ko da mutum da fitar da mani ba dole wanka ya kama shi. Hadisi na 35 na karshe da za mu tsaya a kanta, kuma shi ne na karshe cikin wannan babi, al hadithul khamis wa 30,
an abi ja'far an karbo daga abu ja'far wane ne ke abu ja'far shine muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib an gane ko wato muhammad ibn ali shi kuma ali ibn al-husayn wanda ake kiran shi da suna zainul abidin bai da cikin jikokin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sunan waɗannan duk ahlul bait al-ali wato radiyallahu anhum amincin Allah ta fada gare su annahu kana huwa wa abuhu shi muhammad ibn ali ya kasance shi da babansa ali ibn al-husayn inda Jabir ibn Abdullah sun kasance ne wurin Jabir dan Abdullah wa indahu qaumun tare da Jabir ga waɗansu mutane fasa'aluhu sai mutanen da suka tambayi Jabir dan Abdullah anil ghusl dangane da wanka menene adadin ruwan da ya kamata in yi wankan janaba da shi faqala sai Jabir yace yakfika sa'un sa'i daya ce ka ai an san sa'i ku wanda muke awo da shi idan mun ji kasuwar zamu sai gero mu ce an so kwano daya wannan kwano na shan ruwa ne gurgudan kwanon shan ruwa din nan in ka tuka shi da ruwa wannan adadin ruwan ya ishe ka ya ishe ki wankan jarabar mene adadin ruwan da zamu wanka da shi Jabir sai ya kafi ka sabo sai sai ya ishe ka faqala rajulun sai wani mutum yace ma yakfi ni ba zai ishe ni ba faqala Jabir sai Jabir yace kana yakfi man huwa awfaru minka sha'ran wa khairu minka Allah ai wannan sai dai zai yana isar wanda ya fi ka yawan gashi kuma ya fi ka alkhairi yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda yake nufi yana isar annabi yace annabi ya fi ka yawan gashi tare da haka sai dai yake wanka da shi dan me kai da gashin ka ba da yawa zaka ce sai ba zai fi ka ba thumma ammana fi thawbin muhammad bin ali yake sannan Jabir ya zo kuma ya mana limancin sallah fi thawbin tufafi ɗaya ne a jikinsa babu na biyu wato tufafi ne shine kaman zani yadda suke a cikin irin wannan halin sai taura zanin wato a nan wayansu sai irin taurin da muke cewa da gefe da ya rufe kafaɗinsu kuma ya sauka ƙasa da gwiwa a yi sallah da shi a harko ba wando ya halatta wa fi lafzin a wani lafazin hadisin yake kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yufrigu al-ma'a ala ra'sihi thalathan annabi ya kasance yakan wanke kansa ne sau uku ya zuba ruwa a kansa har sau uku قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد بن الحنفيه وذو وند يبدو ان مغنى يتي كانوا دي بايا كتاتا شيني حسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ما يؤخذ من الحديث ابن ذاكو ياتي من الحديث نفرق وجوب الغسل من الجنابه واجب فيهم وانكن جنبا وذلك بإفاضة الماء على الأضوى تهيئ زبر رواء كم قبي وسيلانه عليه لكم الروى الروى يقدان أكم قبي فمتى حصل ذلك ما تكرهك يا رجاء فارو تأدى الواجب أرجاء أن بايد واجبي بسأنسود جتيبا نبي قال في بداية المجتهد يا بدات من بداية المجتهد إمام ابن رشد كنم يتي لا يستدل به على لزوم الكلف ولا على عدمه wannan hadisi ba a kafa hujja da shi wajen cewa dole a tuda jiki kamar yadda ba a kafa hujja da shi wajen cewa ba dole bane kuma a tuda kowa sai dai zai nemo dalilinsa da wuce haka sai ibn rushd haka ya fahimta na uku anna sa'a allazi huwa arba'atu amdad shi sa'i guda shine mudan nabi hudu go yakfi al-ghusl min al-janaba ya isi mutum wankan janaba qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid ya fada dai daga cikin manyan malamai ne na sunna sun yi zamani da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa laysa zalika ala sabil at-tahdid cewa mutum yayi sa'i guda ba wai an iyakance bane ba fa qaddalat al-ahadith ala maqadir mukhtalifa wadansu hadisan daban sun nuna gurgudan ruwan da ake wanka da shi wanda ya kawo banda wannan hadisi wa zalika wallahu alam wannan na nuna wa liftilaf al-awqat aw al-halat lokuta in suka ta bamban ne ko hali ya ta bamban ka killatul ma'i wa kasratihi kamar idan ruwa ya zama kadan ko ya zama da yawa wa safari wal hadari ko kuma halin zaman gida da halin tafiya
idan akwai yalwar ruwa, idan ka yi amfani wajen wankan janaba da ruwan da ya wuce sa'i guda baka yi laifi ba. Idan a halin tafiya ne ana karancin ruwa, karka je ka zubar da yawa a rasa na sha, sai ka saka su a kan sa'i. Shi haka ya fahimta Imam Ibn Taymiyyah, yake ba wai an iyakance ba ne ba cewa dole sai sa'i, ka iya yin sama da shi, ƙasa da shi. Duk da kai dai yayi wannan hali ne zai tantance maka na wadatar ruwan ko karancinsa, na kasancewar a halin tafiya ko a halin zaman gida. Amma dai khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mafifice shiriya ita ce shiriyar Annabi, ko ba haka ba? Abu na hudu, istihbabu takhfifi fi ma'i tahara, akwai buƙatar karanta ruwa a cikin ruwan da za a yi tsarki da shi, tsarki na ibada, wankan janaba ko alwalakar ruwa ya zanto da yawa, wannan mustahabi ne. Na biyar, al-inkaru ala man yukhalifu sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam, a dai duk mutumin da ya saba sunnar Annabi sai a yi masa inkari. An gane ku? To darajatul inkar kuma ta tafawut, ko inkari ya zanto bil yadi, ko inkari ya zanto bil lisan, ko inkari ya zanto bil qalbi, ala hasabi tamakkunika min al-inkar, gurgudu da ka samu halin inkari. Sannan kuma ko ya zanto daga kawasan harshe, ko ya zanto da sassaukan harshe, wannan gurgudan yadda hali kan canja ko mutane su canja. Li kulli maqamin maqalun, kuma da malaman balaga ke cewa kowane wuri na da irin zancensa, kuma kowane mutum na da irin mu'amalarsa. Akwai wanda yake bukatar ka zafafa masa, ka kausa masa harshe har kafin ya fahimta. In ka fahimce shi haka psychologically, to sai ka kausa harshe din ya fahimta. Akwai wanda yake bukatar lallashi, sai ka lallashe shi din ya fahimta. Akwai wanda yake bukatar ka bashi cin hancin zance, sai ka bashi cin hancin zance har kafin ya fahimta. Akwai wanda yake bukatar ka bashi kyauta, sai ka bashi kyauta har ya fahimta. Ba kullum ake tafiya a hali dai ba. Akwai mutanen da Annabi ya zare takobi ya yake su, aka kama su aka ribace su aka mayar da su bayi, duk suka ki musulunta. Amma da aka samu ganima za a raba, sai Annabi ce ku bashi raƙumi goma. Ga mutum na daura an ce a bashi raƙumi goma, ya duba ya ga raƙuma murtsa murtsa guda goma. Aka jima Annabi ce a ƙara masa goma, aka jima a ƙara masa goma, har sai da aka bashi ɗari. Ya ce wallahi da ba wanda na sana irinka, amma yanzu ba wanda nake so irinka, ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Safwan kenan Ibn Umayya, abin da yake shi ne, yake wanda na fitsana a duniya da shi ne Annabi, amma bai kushe bai na bani kyauta har sai da na kauna sama da kowa. Sai kowa da irin yadda zaka jafi zuwa ga musulunci, kowa da irin yadda zaka jafi zuwa ga shari'a. Abin da muka fada daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.